الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهكا ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتي قبل كراتم واسكن للتافع المقدمة العزية ولفر الشيخ العلامة أبو الحسن علي بن محمد المنوفي الشاذلي رحمه الله أتيت مذهب السادات المالكية يومنا رانر الهميس ترى قوتهم جمادا الأخير شكرا هجرة دبو ديا دتالي هدو داربين واندكما يزو ديا هدو قوات بيو شكرا دبو بيو دبو مشاترا تزابي to muna karatu a cikin wannan littafi mai albarka munyi muna wani fasali la dubba ko la dubban biyan bukata da dubban biyan bukata mun yi malam ya kawo su yace guda 14 ne mun yi na farko al-awwal zikrullah inda iradatu dukhuli qabla al-wusul ila mawdi al-adha ambaton Allah madaukakin sarki yayin zuwa zagayawa din zuwa bayan daki mun yi magana kan wancan satin فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من القبوث والخبائث وانا أدوار تاتبتا ويقول بعد الخروج منه زيت بايا في توارق بنداجي غفرانك وانا ما ياتبتا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني شبه إن كانت با ومن يمكن أن كانت تذكر معناكما ينا دكيو كما لا يجوز ولا يجوز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى كالخاتم والدرهم شيما مني بايا حالتا شيغا باين داكي دا وني ابو وان دايكي دا امبتون الله كالخاتم كمان زوبي والدرهم دا درهمي وانان ان انشاء الخلاء باين داكي ولن بيان بكاتا ايلي بيوني ولن بيان بكاتا wanda ba a tanade shi dan biyan bukata ba biyan kurin biyan bukata da aka tanade shi dan biyan bukata shi mun yi magana akan wancan satin wurin da aka tanade shi dan biyan bukata to wannan shine galibi ma'anar al-khalat ke hawa kansa khala shiga wurin da abin da yake dauke da ambaton Allah musamman idan wannan ambaton Allah din a fili yake amma idan a boye yake to babu mani insha Allah ta'ala ba da misali kamar alqur'ani a cikin waya ba zahiri yake ba kamar abin da ka haddace na alqur'ani mai girma a cikin zuciyarka kaga ba zahiri yake ba akwai wasu malamai suna ganin koda ma a ce dirhamin ne wanda yake dauke da sunan Allah kamar idan ce muku kudin kasar Saudiya akwai sunan Allah a cikin su saboda tutar su ma tana dauke da rubutun ta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irin wannan wasu malamai suna ganin idan a boye ne a nade ne a cikin aljihu ba a zahiri yake ba shi ma babu mani ba abin da zai hana hakan din. Amma ba zai fitar da shi a bayan daki kuma ya fito fili ba, sai ba shi yadda yake a kuɓe. Hadisin da muka ambata tambihi, hadisin da muka ambata wancan sati cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga madaki yana aje zoben sa, wannan hadisin bai inganta ba. Ya tabbata cewa zoben sa yana dauke da sunan Allah, yana dauke da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Har hadisi ya zo kan zai shiga madaki yana cire shi aje, idan ya fito sai ya dauka ya mayar. Amma wannan hadisin bai inganta ba. Amma dai a babin girmama sunan Allah, a babin girmama sunan Allah, nisantan shiga banɗaki da abin da yake ɗauke da ambaton Allah ɗin a fili, to wannan abu ne abun bukata, abu ne matsalo. Waman yu'azzim sha'irallahi fa innaha min taqwal qulub, waman yu'azzim hurumatillahi fa hiya khairul lahu 'inda rabbi, huwa khairul lahu 'inda rabbi. Wanda ya girmama alfarmomin Allah, da ya girmama dokokin addinin Allah, Allah ya ce fa innaha min taqwal qulub, hakan yana daga tsoron Allah da yake zuciya, yana daga girmama Allah. Dama Allah abin girmamawa ne, mai girma ne kuma abin girmamawa. Walillahil masalul a'la, siffa mafi ɗaukaka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah baya karɓan ƙasƙanci kuma baya kamantuwa da ƙasƙanci, don haka koyaushe Allah da lamarinsa a ɗaukake yake kuma a tsarkake yake. Shine akan wannan, ashe yana da muhimmanci mu nisanci ambato kuma shiga da abin da ya ɗauke da ambaton Allah cikin banɗaki, musamman idan a bayyane yake ba a koye yake ba, kamar da muka bayani. Wannan ga anan za mu tashi. Wala yajuzu listinja'u bi shay'in fihi dhikrullahi ta'ala, baya halatta yin istinja'i da abin da yake ɗauke da ambaton Allah, shi ma kamar mun yi. Yawwa, har na yi misali da kamar buta. Yawwa, athani, ladabi na biyu daga cikin ladabban biyan bukata, an yi kaddima rijlahu yusra fi dukhuli wal yumna fi al-khuruj, ladabi na biyu shine ya gabatar da kafarsa ta hagu yayin shiga, wal yumna fil khuruj ya gabatar da kafar dama yayin fita. Wannan didade suna cewa babu wani dalili da ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana shiga banɗaki da kafar hagu ya fita da kafar dama, sai dai la'akari da ka'ida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine dukkan wani abu na tsarki da daraja da alfarma yana gabatar da dama, dukkan wani abu na kazanta da sharri da kaskanci yana gabatar da hagu. To wannan sunnar sa ce ta rayuwa gaba ɗaya. Ya tabbata in zai shiga masallaci da kafar dama yake shiga, in zai fita daga masallaci da kafar hagu yake fita. To kiyasin haka akan banɗaki, in ka kwatanta masallaci da banɗaki za ka ga sun fiye, za ka ga akasi ne. Masallaci wurin ibada ne, sannan guri ne mai tsarki, guri ne mai daraja. Banɗaki wajen biyan bukata ne, wuri ne mai kazanta, kuma wuri ne abu. Don haka ya yi munasaba, ya fi kama da a gabatar da kafar hagu in za a shiga, a gabatar da kafar dama in za a fita. Saboda shigan shiga ne cikin kazanta, shiga ne cikin rashin alfarma, shiga ne cikin abin kyama, shiga ne cikin abin da zuciya ba ta marmarinsa. Don wanda ba wanda zai je banɗaki ya gama abin da yake kuma ya ci gaba da zama, da ya gama abin da ya kai shi ƙoƙarin fita yake. Shi yasa kaga mutum ya tsaya a ƙofar banɗaki yana ta bugawa, a fito a fito a fito, kawai matsuwarsa ce ta sa yake ganin ana bata masa lokaci, amma in ba haka ba wanda yake cikin masu yake fita saboda ba wurin zama bane. To tunda wurin haka yake, to sai yafi kama da a gabatar da kafara ku. Fitowa daga cikinsa kuma ai waje ya fi banɗaki daraja, waje ya fi banɗaki tsafta, waje ya fi banɗaki abin marmari. Wani lokacin banɗakin ma kana Allah Allah ka fito waje ka ji iska mai kyau. To shi kuma na saba an yi kaddama fil khuruji ar-rijl al-yumna, wannan yasa sai ya fi dacewa yayin fita a gabatar da kafar dama. To wannan ya shahara a wajen malaman fiqh, al'ummar musulunci sun karbe shi hannu bibbiyu cewa ladabin shiga banɗaki da kafar hagu ne kuma ladabin fita da kafar dama. Malam ya ce as-salisu na uku an ya qadi hajatahu wa huwa jalisun, ya biya bukatarsa a zaune. Nan a zaune da malam yake nufi, yana nufin tsuguno, kishiyan tsaiwa, ma'ana yana daga cikin ladabi, daga cikin ladabban biyan bukata ya zama an yi tsugune. Ya fi dacewa da fitra, ya fi dacewa da hankali, ya fi dacewa da kunya, ya fi dacewa da mutuntaka. Mutum ya tsuguna ya fi tsarinsa a tsugune, ko ya tsuguna ya bayan gidansa a tsugune. Kishiyan tsuguno ɗin shi ne tsaiwa, shi kuma tsaiwa yayin biyan bukata. To ya kamata a ce sai in bukata ta kirayi hakan. Idan bukata ba ta kirayi hakan ba, to a yi a tsugune shi ne ya fi zama ladabi. Amma a fahimta a nan, tsuguno yayin biyan bukata ladabi ne cikin ladubba, ba wai wajibi ba ne. Tsaiwa yayin biyan bukata, mutum ya tsaya ya fitsari a tsaye misali, halal ne, ba laifi ba ne. Mutane su fahimci wannan a babin hukunci, ba laifi ba ne. Amma abin da aka fi sani kuma ya fi kamata shi ne tsuguno. Hadisi ya zo daga Aisha radiyallahu anha, tana cewa man haddathaka ko man akhbaraka bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiqhu fa innahu ma bala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman منذ أنزل عليه القرآن. Tace duk wanda ya baka labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fitsari a tsaye, to karka gaskata shi. Tace saboda manzon Allah sallama tunda aka saukan mashi da alqur'ani bai yi fitsari a tsaye ba. Wannan ya nuna kenan Annabi sallallahu alaihi wasallama tsuguno yake. Wannan shine abin da aka sani, shi sana na Aisha radiyallahu anha har take cewa in ka ji an faɗi sabanin haka to kar ka gaskata. Jina na Aisha radiyallahu anha. Kuma hadisi ya zo daga Huzaifa ibn al-Yaman, shi kuma a cikin Bukhari da Muslim, ingantaccen hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ata subata qaumin fa bala qa'iman sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Manzo sallama ya je bolar waɗansu mutane, jujin wasu mutane, wata anguwa, sai ya biya bukatar sa tsaye, ya boli a tsaye. Wannan hadisin shi ma ya inganta. Malamai suka ce wancan hadisin na Aisha da take cewa wanda ya baka labari karka gaskata shi, ta faɗa abin da ta sani, tana gida tana zaune abin da ta sani kenan. Don haka hadisin na Aisha abin da yake nuna mana shine manzo Allah sallama jiya da yau da gobe yau da kullum ga yadda yake shi kuma hadisin Hudzaifa a waje ne a wani juji abinda zaka fahimta anan shine wannan jujin ba zai yiwu a tsuguna ba saboda in an tsuguna za a bata tufafi dan haka anan babu hali a tsuguna kuma in an matsa ana da bukata to sai a nemi wata mafita addinin musulunci ko mai sauki ne shi kuma manzo Allah sallama da yawa daga cikin ayyukansa ko ce dukkan ayyukansa karantarwa ne dan da abin da yake wajibi da abin da yake mustahabbi da abin da yake halal duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa zai aikata halal din dan ya karantar da mu ya ilmantar da don haka ne ma yasa wasu malaman suke ganin yin fitsari a tsaye ko da ma a ce babu najasa a wajen ko da ma a ce za a iya tsugunan yin fitsari a tsaye halal wasu baituka na malikiya da suka shahara suna cewa bi tahir sulb jilisi wa qum bi rakhwi najis wa najisa sulb jtanibi wa jlis wa qum in ta'kis bi tahir sulb jilisi suka ce a guri mai tsarki wanda yake mai dan dan dauri wato baitukan sun kasa sun kasa guri kashi gurin da za a yi fitsari kashi hudu ne guri na farko guri mai tsarki amma kuma mai tauri at-tahir amma as-sulb mai tauri sai aka ce ijlisi wato ijlis ka zauna ka tsuguna kai fitsari a tsugune a irin wannan waje saboda tunda gurin mai tsarki ne idan ka tsuguna kayanka ba za su baci ba tunda gurin mai tauri ne idan ka ce za ka yi a tsaye zai fatse ka don haka yanzu anan kasancewar wuri mai tauri ne to an hana ya tsaye kasancewar wuri mai tsarki ne to an fi son a tsuguna ta'ayyan afwan anan ta'ayyan al-julus dole ne a tsuguna tunda wurin mai tsarki ne to guri mai tsarki mai tauri ya ta'ayyanu fihi al-julus anan dole ne a biya bukata a tsugune guri na biyu wa qum bi rakhwi najis ar-rakhw guri mai laushi an-najis kuma najasa sai suka ce wa qum to kai fitsari a tsaye a wajen ga za ka yi fitsari wanda za ka yi fitsarin yana da laushi da yadda in kai fitsarin ba zai fatse ka ba sannan kuma gurin najasa ne da yadda in ka tsuguna zai bata maka kaya yanzu kaga an amintu da fatsuwa amma kuma ana taka tsantsan da batan da batawan da lalacewan tufafi batin tufafi ta hanyar tsuguno don haka anan irin wannan wajen kuma ta'ayyan al-qiyamu nan kuma tsayuwa ta zama dole guri mai laushi najasa tsayuwa ta zama dole kamar da wuri mai tauri mai tsarki tsuguno ya zama dole don haka zamu ga tsuguno yana zama dole haka tsayuwa ma tana zama dole a ina tsuguno a wuri mai tauri mai tsarki a ina tsayuwa a wuri mai laushi najasa wan najasa sulba jtanibi guri na uku gurin da yake najasa ne kuma mai tauri sai aka ce ijtanib ka nisanci wajen najasa ne wajen kuma mai tauri ne kun ga abin da ake gujewa duka biyu suna nan in ka tsuguna kaya zai baci in kai a tsaye zai fatse ka to ijtanib ka nisanci wajen ka nemi wani waje Wuri na hudu, wajlis wa kum in ta'kis. Idan kuma aka samu akasin haka, wajlis kana iya zama, wa kum kana iya tsayawa. In an samu akasin yaya, akasin wuri na uku. Wuri na uku shine me? Shine najasa kuma tauri. Me yake shi sunkuyansa? Laushi tsarki. Sunkuyansa laushi tsarki. To wuri ya zama mai laushi, in an tsuguna ba kaya ba zai baci ba. Ai afwan, wuri ya zama mai tsarki, in an tsuguna kaya ba zai baci ba. Sannan kuma ya zama mai laushi, in an ya tsaye ba zai fatsu ba. Sai aka ce wajlis wa kum. In ka ga dama ka tsuguna, in ka ga dama ka tsaya zaɓin ka ne. Kowanne halal. To kaga zancen cewa ai fitsari a tsaye arna ne bai taso ba. Magana ce wacce ake gina ta a cikin gari ba tare da ilimi ba. Wannan abin da na faɗan yana nan a cikin ilimi. Malamai sun tattauna akan fitsari a tsaye, kuma ƙarshe fitsari a tsaye ba wanda ya haramta fitsari a tsaye cikin malamai. Hasali ma fitsari a tsaye halal ne, sai dai idan gurin yana da taurin da in kai zai ɓata ma kaya, to a nan ne sai aka hana. Amma idan wurin mai laushi ne, ko da wurin najasa ne, ko da wurin mai tsarki ne, in najasa ne to dole ka yi a tsaye, in mai tsarki ne ya halatta ka yi a tsaye, ya halatta kuma ka tsuguna. Wani lokaci waɗansu suna sukar wannan hadisin na Huzaifa da muka karanta. Hadisin Huzaifa da yake Manzon Sallama ya bi ta wata bola wanda muka karanta ɗazu. Wasu suna sukan wannan hadisin su soki Muslim da ya zo da hadisin, su soki Bukhari, su soki marawaita hadisin, su soki malaman sunna, su ce su yi ƙoƙarin munana abin da zaƙin harshe irin nasu. Sai su dinga cewa an rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, su munana abin yadda suke so a fahimta, a irin fahimtarsu. Duka wannan ɗan adam ne, duk wanda Allah ya hore masa harce, to ima dai ya jagoranci mutane zuwa ga daidai, ima ya jagorance su zuwa ga ɓata, tunani kowa da irin nasa. Amma abin da aka gina shi akan tunani, to tunani ke warware shi. In ba haka ba, in mutum ya ɗauki zafi, zari a tsaye, ya zafi, kaza 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 ta kamata ya yi, da a tambaye shi menene hukuncin fitsari a tsaye a musulunci. Menene hukuncin fitsari a tsaye ba a wajen Hausawa ba, ba a wajen Fulani ba, a littattafan musulunci? To kaga da ta wannan hanyar za a samu sauƙin wannan barazanar da wannan hayaniyar. Fitsari a tsaye ba haramu bane. Ba wanda ya ce laifi, ba wanda ya ce aibu ne, ba aibu bane. Ballantana ma idan an ga hadisi a kai a ta jijiyar wuya. Inda shan giya ne, ai ga aya ta hana shan giya, an san shan giya haramun. Dama menene ya zo ya hana fitsari a tsaye? Meye ya zo ya hana? Hadisan duk da suka zo akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fitsari a tsaye, dukkan su hadisai ne masu rauni, ba ingantacce ko ɗaya a cikinsu. Hadisai ne masu rauni. Babu hadisin da ya tabbata ya fi inganci a wannan babin magana fitsari a tsaye ya hadisan nan guda biyu. Hadisin farko na Aisha radiyallahu anha da ta faɗi abin da ta sani. Hadisi na biyu, wannan hadisin Huzaifa da muka ambata. Amma sauran har ma hadisin cewa Manzon Sallama wata rana ya taɓa bawali a tsaye lokacin yana ciwon amunan gwiwarsa ta ciki tana ciwo, shi ma nan bai inganta ba. bai inganta ba. To waɗannan hadisan guda biyu da muka ambata a wannan babin dai su ne hadisan da suka fi ƙarfi, kuma lallai kamar yadda na ambata da farko shi ne ladabi da ya fi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yau da kullum shi ne biyan bukata a tsugune. Dalili ke tasowa ya sa a yi a tsaye, amma fa in wani ya yi a tsayen kuma ko da ba wani dalili to ya halatta ya yi a tsaye, amma dai ba ya mai da fitsarinsa kuma a tsaye yake yi ba, al'ada fitsarinsa a tsaye, to wannan shi ne ya saba ladabi. Amma wani dalili ya sa ya yi a tsaye to wannan kuma ba wani abu. Za ka iya shiga bayan ɗaki, yanzu idan ka shiga bayan ɗakin jirgin sama, in ka shiga ban ɗakin jirgin sama za ka ga kai fitsari a tsaye ya fi maka sauki, saboda wuri ne mai kunci sosai, wuri ne mai kunci sosai da sosai, sai ka ga kai fitsarinka a tsaye ya fi ma sauki akan ka ce za ka tsuguna kai fitsari, haka sai ka tsallashi a tsaye kawai ka jawo ciyon wankewa ka tsarki shi kenan, kamar yadda wadanka ka zuge ka fucewarka da ba wanda ya hana. To nan sai a ce kai arne ne ka gani, to haka za ka je wani wurin ma za ka je wasu banɗakan ka ga tsugunan kai akwai banɗaka irin public toilet ɗin nan ma ka yi fitsari a tsaye ya fiye maka alkhairi, ya fiye maka kiwon lafiyarka ma akan ka tsuguna, saboda wannan tsugunan sai ka je ka ɗebo wasu cututtuka, ka je ka ɗebo wasu virus, ma in ka tsaya a tsaye ka harba shi shikenan, ɗauki ruwa kai tsarkinka shikenan ka tsira. Ya kamata mu zama wayayyuwa addini, kar ka zama baki daje, ka je wuri kana gani gashi nan abin kyama kana gani, amma ka je kana kai al'aurarka jikin waɗannan abubuwan da tsutsotsi da komai kana tsugunawa da al'aurarka a wajen, haka anan ka nuna kai baka waye ba. To akwai wurin da za ka tsuguna ka cika wannan ladabi na yi a tsugune, akwai wurin da kuma kawai ka yanke wa kanka hukuncin a tsaye ya fiye maka. Babban abin da ake so mu fahimta shi ne yau da kullum to a tsugune ake, dalili in ya taso ma ka yi a tsaye to wannan babu wani abu, ko haka kawai wata rana ka ga kawai bari ka yi a tsaye wannan ma ba wani abu, ba dalilin ma wajilis wa kum in ta'kisi, ko ka zauna ko ka tsaya in dai wuri mai laushi ne kuma wuri mai tsarki ne. Allahu a'lam. Ar-rabi' ladabi na hudu, an yudima satra hatta yadnuwa min al-ard, ya dimanta sutura har sai ya kusaci kasa, wato ya dawwama da sutura, ya kiyaye suturarsa a jikinsa, kar ya kwabe kayansa, hatta ya yadnuwa min al-ard, har sai ya kusaci kasa ya dimanci suturarsa. Nan a fili yake wazi cewa mutum mai biyan bukata daga cikin ladubba na biyan bukata saboda tsare al'aura, hikimar da ke ciki kenan. والذين هم لفروجهم حافظون, Allah ya ambata daga sifar mummunai sune wadanda suke kiyaye farjojin su. Kiyaye farjojin nan iri biyu ne, akwai kiyaye farjoji daga gani ba sa gallafiri da al'auran su, suna kokarin kiyayewa da koyewa, to wannan halayen mummunai ne. Akwai kiyayewa kuma na rashin fadawa cikin alfasha, wannan ma kiyayewa ne. To dukkan wannan kiyayewa guda biyu mummunai suna yi. To kiyaye na farko shine tsare al'aura da nisantar da ita daga idanuwan waɗanda bai dace a gare su su gani ba. Na faɗi haka saboda cire waɗansu wadda suna iya ganin al'aura, kamar matar mutum ko kuma mijin mace ko kuma likita da larura ta kai shi wajen, wannan duka an cire su cikin faɗin cewa wanda bai dace ya gani ba. To kaga mutumin da yazo zai biya bukatarsa, ya daga rigarsa, ya danne ta da haɓarsa, ya kwanta lawurjansa, ya sukule wandansa a tsaye, sannan ya tsuguna, kaga wannan bai zo da ladabin tsuguno ba, kuma bai kyauta ba, inda wani wanda yake gano shi zai iya gano alawarsa. To shi sa ake son kar ya cire har sai ya kusaci kasa, ma'ana zai yi dukkan shirye-shiryen da zai sauƙaƙe wa kansa fitarwa, kamar su kunce lawurjan da su saka hannayensa a jikin ƙugun wandan sai da zai subale shi, da su tattare rigarsa ta yadda in ya zo tsugunawa ba za ta yabo a ƙasa ba, sannan kuma sai ya tafi ƙasa, yana tafiya yana tafiya sai ya je dab ta yadda ba za a gano shi ba, daga nan sai ya sabule, to rigarsa sai ta tattare kuma sauran bayansa. Don wasu za ka gani sun tsuguna kuma sai su ɗage rigar kuma gaba ɗaya, sun tsuguna ɗin amma ga shi ɗoya wayansu ta waje. To duk da cewa dai akwai bambanci tsakanin ɗoya waya da kuma gaba a laurance, amma dai da haka ai babu ba maru'a, ba mutunci, ba alfarma, sai mutum ya ƙoƙari ya tare rigarsa ba tare da ta sauka ƙasa, wala Allah fitsari ya gangaro masa ba tare da kuma ya ɗage ta sama gaba ɗaya ta yadda zai zama ya bayyana abin ɗansa ba. Wannan shi ne ake nufi, shi ma hadisi ya zo na Anas ibn Malik ya ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada hajatahu la yarfa'u thawbahu hatta yadnu min al-ard wa lam yarfa' thawbahu hatta yadnu min al-ard. Annabi sallama ya kasance idan zai biya bukatarsa baya dage tufafinsa har sai ya dafkaki ƙasa, to sai yayi kusa da ƙasa sannan ya dage. To wannan ladabin yana da kyau a kiyaye shi, a daina wasa da al'aura. Galibin mutane suna da wannan kuskura, ta yadda mutum daga tsaye wani kuma yana yunkurin zai sunkuya sai ya cire, don haka kafin ya je ƙasa na nesa zai iya gano shi, zai iya gano al'aurarsa yana tsugunawa. Wani lokacin ma wasu ba sa kiyayewa a bakin hanya ko a bakin kasuwa ko a tashar mota, ga maza, ga mata, ga yara, ga manya, suna wasa da al'aurar da Allah ta'ala ya yi musu ita don mutuncinsu. Malai ce al-Khamis na biyar, an yi atamida ala rijlihi al-yusra, ya dogara a kan ƙafar shi ta hagu. Yayin da mutum zai biya bukata, ya shahara a wajen malaman fiqhu cewa ya dogara kan kafarsa ta hagu, duk da cewa akwai hadisi kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nattaki'a ala rijli al-yusra wa nansiba al-yumna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtan mu da mu dogara akan kafar mu ta hagu, mu kafa ta dama. Amma wannan hadisi bai inganta ba, ba wani abun da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da zama akan kafar hagu da kuma kafa dama yayin biyan bukata. Sai dai waɗansu suna ganin hakan din saboda shi wannan hadisin da bai inganta ba, sannan kuma saboda wasu hikimomi, wasu ta'alilat, wasu suna ganin ababin lafiya to yafi, sama suna cewa kayan ciki ta ɓangaren hagu suke, yayin da ka tsuguna ta ɓangaren hagu to zai zama kayan cikin kowanne ya koma mahallinsa yadda ya kamata, don haka abin da kake bukata ya fita to zai fita cikin sauki, sabanin ka karkace ta dama ko kuma ka tsaya a tsakiya, sai ya zama sun yi makaifa, sun yi kaikaitar da ba komai ne zai fito ba. Wasu suna ganin haka, wato kakkasa ta hagu ya fi ba da dama wa wato halittu masu fitar da wannan kazanta su fitar da shi cikin sauki ba tare da sun rage wani abu ba. Sannan talili na biyu, wato kaga wannan na farko, wannan na farko kuma wani abu ne da ya kamata a saurari likitoci ne. Yawwa, sannan talili na biyu, wasu suna ganin cewa ai kafar dama ta fi ta hagu alfarma, kafar dama kafa ce ta alfarma, yaya za a yi kashi a zo a jibga nauyi akan kafar dama? Ai ba ruwanta, ai ita yar alfarma ce, in za a shiga masallaci ita ake fara gabatarwa, kuma yanzu a dora mata lodin kashi, a kawai ita ba ruwanta tana gefe a cakke ta, ita kuma ta hagu da ke gidansu ne kawai a lafta mata kaya ta jagoranci wannan aikin. To wasu malamai suna ganin haka cewa saboda alfarmar dama ce yasa aka zame dama aka kafa ta, ita kuma hagu aka tsuguna akan ta. To akwai har yanzu dai still akwai wani abu da muka gano kwanan nan dangane da tsuguno akan kafafu biyu gaba daya, cewa tsuguno akan kafafu biyu gaba daya wala'alla idan mutum ya yi nishi sai furejin nishinsa sai da tafi direct duburarsa. Amma idan a zaune ne, misali ko shadda ta zama, ko kuma in ya tsoro akan gefensa na hagu ko wani gefensa ko akan kafafunsa ma bai tsuguna haka gaba ɗaya ba, to furejin ta fi yawa a cikinsa, ƙarfinta baya zuwa duburarsa. Wannan kuma yana da alaka da wanda suke da jinya irin ta basu. Alhala mutum ya tsuguna furejin nishi ta yi yawa a duburarsa sai ga tana fitowa, bazir yana fitowa. Almuhim duka wannan nau'i na tsuguno, tunda babu wani dalili ingantacce tabbatacce da ya zo ya ce ga yadda za a yi tsuguno, wasu malamai ma suna ganin idan aka ce a tsuguna a kan wata ƙafa, to ai mutanen kala-kala ne. Akwai wanda shi tsugunan ba zai dame shi, ba zai matsa masa ba dan ya tsuguna a kan wata ƙafa, amma akwai wanda fa ba zai yiwu ba saboda girmansa, ba zai yiwu ya tsuguna a kan wata ƙafa ba, rushewa zai. Don haka malamai suna ganin tunda babu wani abu tabbatacce a kan a wace ƙafa za a zauna, kawai mutum ya yi abin da ya fi masa sauki, duk da cewa galibin mutane tsuguno akan ƙafafu biyun duka ya fi musu sauki, su haɗa biyun duka su tsuguna akan su ya fi musu sauki. To ya danganta, wanda hakan ya fi masa sauki to ya yi ba a hana ba, wanda kuma tsuguno akan wata ya fi masa sauki to shi ma ya yi ba a hana ba, wanda zama akan shadda ne ya fi masa sauki irin ta zamani ta kwalba ya tsuguna ya zauna tabas ya yi kayansa ba a hana ba. Da haka ba wani nau'i na tsuguno don biyan bukata wanda ya tabbata cewa an hana shi, mutum da ya yi wanda ya fiye masa sauki da kuma biyan bukata. Da haka wannan ladabin da malam ya ambata tsuguno a kan kafa ta hagu, wannan shi ne takaitaccen bayani a kansa. As-sadis ila rabi ashar, na shida zuwa na goma sha hudu, malam duk ya haɗe su waje ɗaya. An yi farrija baina fakhidai, ya raba tsakanin cinyoyinsa yayin biyan bukata, saboda gudun kan najasa ta dinga tattaɓa sauran jikin da ba nan ne mafitarta ba. Idan mutum ya buɗe cinyoyinsa to zai zama abin da zai fito direct zai fito ne kawai zuwa ga yanda ake jefa shi ba tare da ya taɓa wani wuri na jikinsa ba. Amma in ya takura jikinsa to zai zama abin da yake fita kuma yana taɓa wani wajen da bai kamata ya taɓa ba, tunda najasa ce ana son ka takaita mata yaduwa. To shi yasa malam ya ambaci wannan ladabi. Wa an yattanibal mawdi'a as-sulba wal ma'a ad-da'ima, ladabi na bakwai ai na takwas kenan. Wa an yattaniba abinan al mawdi'a as-sulba, ya nisanci guri wanda yake mai tauri, wal ma'a ad-da'ima da ruwa da wamame, guri mai tauri kamar yadda muka ambata dazu yayin da muke bayani akan fitsari a tsaye, fitsari a wuri mai tauri yana sanadin wato fatsuwar najasa ga mutum. Ko da tsugunan ne, akwai wajen da ko a tsugunan ne in za ka yi fitsari sai ya fasa ka, domin akwai wuri mai tauri mai kurzunu, mai tauri mai kurzunu, ta yadda idan fitsarin ya fita to duk yanda ya taba ya hawa maka zai dinga fatsuwa, ma zai dinga. To wannan ya saba wa ladabin biyan bukata. In ka ga wurin haka to kar ka yi a wajen, ka nisanci wajen. A sannan walma adda'ima, da ruwa da wamame, ruwa da wamame mali na nufin ruwan da ba gudu yake ba, wai ruwan da gudu yake yana wucewa, to shi idan fitsari ya same shi dama ba zama yake ba, ya riga ya tafi, wani ne zai so shi. To amma shi ma duk da haka ai ba ladabi bane mai wucewar ma a zo a dinga mar fitsari. To amma dai galibi abin da yasa aka faɗi mai dawwamamme, saboda dawwamamme shi ne ruwan da muka fi amfani da shi. Ruwa mai wucewa galibi za ka samu ba shi ne ruwan amfaninmu ba. Ruwa mai wucewa yanzu irin an yi ruwan sama, kaga ai ba ma dinansa za mu yi wani abu da shi. Yadda yake wucewa haka zai gama wucewa su har ya ƙare. Amma galibin ruwayenmu dawwamamme ne, ruwan rafi da yake zama, ruwan ‘yar ƙorama da take zama, ruwan rijiya, ruwan randa, ruwan durom, ire-iren waɗannan ruwan wanda suke a wuri ɗaya shi ne dawwamamme, wanda ba gudu yake ba, a wuri ɗaya. To wannan ba a fitsari a cikinsa, ba a ƙazanta a cikinsa, ba iya fitsari ba. Hadisi ya tabbata, ingantacce hadisin Jabir ɗan Abdullahi cikin Bukhari da Muslim, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi wa thumma yaghtasilu minhu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ɗayan ku ya kuskura yayi fitsari a cikin ruwa dawwamamme, wato tabbatacce wanda baya gudu, sannan kuma zai wanka a cikinsa. Shine alma'ur rakid, shine ruwa tabbatacce wanda baya gudana. To ba a fitsari a ciki, don haka ba ka ganin ruwa kawai ga tsallamar fitsari ba ladabi. Na tara, wa an yughathiya ra'sahu, mai biyan bukata yana daga ladabin biyan bukata ya rufe kansa, ya rufe kansa. Hadisi akan wannan bai inganta ba, an samu hadisi amma bai inganta ba, sai dai an rawaito daga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, ya yi wa mutane hudu ba, ya kiraye su da su dinga rufe kansu yayin biyan bukata, ya ce shi ma baya biyan bukatarsa har sai ya lullube kansa, saboda yana jin kunyar Ubangijinsa radiyallahu anhu. Da haka babin lullube kai yayin biyan bukata babi ne na kunya. Wannan ya inganta daga Abubakar, babi ne na kunya. Ana son mai biyan bukata ya kasance ya rufe kansa, musamman biyan bukata a sarari. Yanzu misali kana kuna tafiya a hanya a mota, ka tsaya za ka yi fitsari, waɗansu gashi ba ƙoƙarin nisantan kusan hanya suke ba, sai ya zuguna a bakin hanya yana fitsari, motoci suna wucewa gu an ɗebo su rikinka, ko sarkuwarka za ta ji za su je suna wani gari, kaga suna tana yana gano ka, ko tana gano ka ce a ran za ta yi la Hamisu ina re zai je. To kaga an ji kunya. Amma inda da wani abu da ka rufa a kanka ka tsuguna, to ko an gani ba za a san ma waye wannan ba, kaga shikenan an huta. To shine yana daga cikin ladabin biyan bukata, mutum ya zama yana kokarin rufe saboda kunya. Shi yasa wasu malaman fiqh suka ce ba a san mai biyan bukata yana kalle-kalle, kana biyan bukata kuma kana waiwaye, kana kalle-kalle, kai haka ka waiwaye sai kuka haɗa ido da sarkuwarka, kaga shikenan ƙarshe sai ka zo kai wata baka je gidan ba, ko wata uku baka je gidan ba. To amma in ka sunkuyar da kanka fa shikenan, in ta wuce in ta ganka ma kai baka sani ba, shikenan ba ruwanka za ka shiga kana buga kamshi inna ina kwana ita ta ganka amma kai baka san ta ganka ba kaga an zauna lafiya to idan aka dauki aka riki ladubba guda biyu ya zama ka rufe kanka sannan baka kalle kalle kaga ita ma bata ganka ba kai ma ko baka ga ita bata ganka ba saboda kalulube kanka kai ba ganta ba saboda baka kalle kalle wasu malamai ma suka ce a kalle kallen zaka iya zuwa kana biyan bukatarka wata dabba mai cutarwa tana kefa bata damu da kai ba tana ta harkokinta ko wani maciji yana bacci kana ta kalle kallen haka sai ya gani ka ankara ka tashi ka ankara ta ka bata jikinka ka shikenan dai abu ya rikice to duka yana daga cikin abin da yasa malamai suke cewa ba a son kalle kallen in ka ga wurin da zaka biya bukata yayi ya cika sharuɗan biyan bukata kawai shikenan ka tsuguna ka biya bukata ka tashi malam yace wa Allah ya takallama na goma wa Allah ya takallama illa li muhimmin ta khawfi fawati nafsin aw mali kuma kar yayi magana illa li muhimmin sai dai don wani muhimmin abu ta khawfi fawati nafsin kamar tsoron kubucewar rai aw mali ko kubucewar dukiya wanda yake biyan bukata ko da fitsari ne ba bayan gida ba ko da fitsari ne baya magana ba a magana ya tabbata hadisi ingantacce wani yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bawali manzo Allah bai mai da masa sallama ba sai da ya kammala sannan hakan din ma yayi tumuma a cikin gini sannan ya ce masa wa alaikumus salam annabi sallama baya magana idan yana biyan bukata to wannan ita ce sunna ga mai biyan bukata baka kana ban daki kana tsuguna akan shadda kuma kana ta bayani a cikin mutanen cikin gida ko kana bayani wa abokinka ko kana fitsari dan wazin ana cikin tafiya kace kai fitsari nake ji sai tsuguna kuma a cigaba da tadin kuma yana fitsari kaga wannan ba na da biya ciki da zaran ka tsuguna ka fara biyan bukata to magana ta yanke to mutane kuma su fahimci ba wai an hana magana lokacin da mutum yake ban daki bane ba wai an hana magana lokacin da mutum yake tsirara bane an hana magana ne lokacin da mutum yake bayan gida ko yake fitsari saka dan kana ban daki ba hana kai magana ba in dalilin magana ta taso hakan nan kana wanka kana tsirara kana wanka ba hana kai magana ba dalilin magana ya taso ba shine abin da ake magana akan sa ba abin da ake magana akan sa shine kana fitarwa kana fitar da bukata irin ta dan adam kuma kana magana wannan shine babu mutunci a ciki sai dai idan saboda wata riza ta kukuce wata riza ta kukuce sali wani yaro zai fada rijiya ko makaho zai fada rijiya kaga wannan ba za a abin nan ba ko kuma dukiya za ta halaka akuya za ta fada rijiya ko kura ta kama ta za ta cinye ta in kai din ka iya tsayawa to duk abin da zai jawo asarar rai ko ya jawo asarar dukiya to babu laifi mai fitsari ko mai bayan gida dan yayi kwalala amma in ba haka ba to ba a magana na 11 wa an yattaqiyar riha wal juhra wal mala'in as-salas yani sanci ar-rih iska mai biyan bukata ne sanci musamman fitsari yani sanci gurin da iska take kadawa kare fiskanci iska tana kada misali iska tana yin kudu shi kuma sai fiskanci arewa kaga za ka dinga damar da fitsarin sa kansa shine kawai hikimar don haka anan sai ya fiskanci kudu shi ma iska sai ta kara gaba da fitsarin wal juhra haka ya nisanci rami kar ya ga rami ko wani kogo kawai ya tsurta mar fitsari ko ya ji tsuguna ya ga rami kawai ya tsuguna ya kashi a ciki ya nisanta saboda dan kuma tsoron wani abu mai cutarwa ko kuma aljanu saboda ko wani hadisi da bai inganta ba cewa Annabi sallama ya ce ku nisanci rami saboda gidan aljanu ne amma kuma ya shahara a tarihi cewa sahabu manzo sallama Sa'ad ibn Ubada suna ambaton sanadin rasuwarsa suna cewa bukata ya biya a wani rami ashe gidan aljanu ne sai suka kashe shi suka harbe shi da mashi ya fadi shikenan ya rasu a wajen to almuhim wannan ya shahara a wajen malamai cewa ba a biyan bukata a cikin rami koda ba aljanun ba to zaka iya biyan bukata a ramin maciji abu mai cutura ko abu mai da zai daga maka hankali ma ka je kai a ramin kurege ko ya fito da gudu kaga me zai faru ka gani ko damo ka gan shi ba daɗin gani ya sako kai ya fito kaga kafin kai kai wani abu hankalinka ya yi mugunta shi to ani san cirami to walmala'ina salasa da wurare guda uku na la'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana biyan bukata a gurare guda uku an ce musu na la'ana saboda galibi yana jawo mai yi la'ana la'anar mutane ruwa ruwa al-mawarid da kuma qariyatut tariq tsakiyar hanyar mutane da kuma azzil inwa wahiya mawadi'u julusin nas sune wuraren zaman mutane wa turqatuhum da hanyoyin su to anan ku kula malan yace al mala'ina salas guraren la'ana guraren la'anta guda uku sai kawo biyu wurin zaman mutane da kuma turqat hanyoyin mutane daga nan sai ya ci gaba da wata magana bai kawo na ukun ba wala Allah malan yana la'akari da na ukun a baya ambace shi yace wal ma'a da'ima da ruwa da waman mai mara gudu shine na ukun haka suka zo a hadisi al baraza fil mawarid wa qari'at at tariq wa dhilla yin kashi a cikin ruwa ko a magudanun ruwa da kuma kan hanya da kuma inuwa to malam yana nufin inuwa da mawadi'u julusin nas gurin zaman mutane yana nufin inuwa mutane sun saba suna zama a wajen kaje ka ketsa kashi a wajen kaga karshen sun zo su ce ka waye re mun wannan Allah ya tsiti ke to shine kan hanyar ma wani ya taka yana takawa sai bar sai ce ka kaga wani tsiki nan ne yayi kaza haka ruwa to shi zaka kira su mala'in kisa kira su mala'in a wani hadisin la'inan gurare guda biyu na la'anta shine nan ma shine al-ma'u da'im wa dhil ruwa da kuma inuwa yadda ba abinda ba ambata ba shine hanya to duka waɗannan wuraren ba wuraren biyan bukata ba ya kamata mai biyan bukata ya mai da hankali ya duba gurin da ya dace ya biya bukata ba irin waɗannan wuraren ba banda hanyar ruwa ko makwancin ruwa ko da babu ruwan a wajen banda hanyar mutane gurin wucewar mutane banda wurin zaman mutane to kai kiyasi akan wannan duk wani wurin amfani da mutane za su suke amfana da shi to bai kamata ka je ka ce zaka biya bukata a wannan wajen ba kai ma ka tsarewa kanka mutunci ba daidai bane ba ka tsarewa kanka mutunci a nisanci irin waɗannan wurare wa an yastatira an a'yunin nas, sannan kuma ya suturtu daga gannan mutane, daga idanuwan mutane. Manzo sallama in zai biya bukata yana tafiya da abun biyan bukatarsa, sai ya bace, sai yayi nesa ya bace, saboda a lokacin su ba a yayin bayan daki, ba a cika gina ban daki takanas ba, yawanci an fi biyan bukata a jeji. Sai ya bace alaihi salatu wassalam. Sun koyi wannan ladabi cewa mutum ya nisanci idanuwan mutane, kar ka tsuguna ana gano ka, kai kokari ka tafi ko nesa ko ka buya a bayan wata bishiya ko a bayan wani ganye. Shi yasa Manzon Sallama, kamar yadda ya zo a hadisin Anas, cewa suna raka Manzon Sallama biyan bukata, su tafi da buta su rike sanda, in sun je in wuri mai tauri ne a daddaka wajen da sandan ya yi laushi, sannan kuma a caka sandan a rataye alkyabbarsa, shi kuma sai ya buya a bayan nan ira da aminci Allah su bata gare shi. To haka ake so. Amma wani lokacin sai kaga muna yin bandakai na masallatai akan hanya, bandaki sai a yi shi ban san me yasa ba, sai a yi bandaki katanga kunkumin masu shiga ko ya cikin masu shiga. Idan mutum zai biya bukata yana kunce lawurjinsa yana kallakallan hanya, ko ya yi haka ma ya sunkuya ana kallo shi, kuma an san me yake a wajen. Al'aurar ka ce kawai ba a gani ba, amma an ganka a cikin kiosk ka ta hanci, kuma kana ta kokarin daurewa haka, lawurjin ma ya dan samu dan baka matsala, kana ta haka ana ta, mai babur ya wuce, mai mota ta wuce, mai waya ya wuce, mai kaza ya wuce, kaga wannan duk ya kamata a ce ka bace ne gaba ɗaya ba a garin ka, sai ka gama hidimar ka ka fito. Wannan yafi kama da kunya, yafi kama da mutunci. To yana da kyau da Allah mu fahimta a dinga dan kara katango. In an gina masallacin bai kamata kuma katangar ta yi wahala ba, a ce ita ce kawai kos uku da za a karisa ya zama mutum ya baje a ciki, a ce a ji kuma an kasa hakan. Rena abin ake kuma mu dinnan musulmai muna da alfarma, ya kamata mu kiyaye alfarmar mu gaba daya. Wa an yab'uda an masami'ihi idza kana fil fada, hakan nan kuma ya nisanci kunnuwan mutane, musamman idan idza kana fil fada, idan a sarari ne. Me yasa yake haka? Wai saboda idan ba a sarari bane kamar a cikin bandakai ne, ai ga gini ga kyaure ya turo ya rufe, to da sauki ba za a ji sharadin fitsarinsa ba, ba lallai ne a ji fitar tusarsa ba, don wani ya fi yana fitsari kuma sai ya yi tusa. To in ka shiga ka rufe ka yi waye, to wallahi ba za a jiyo ba. Amma idan a fili ne iska za ta kawo, to kai ko da a ce kana ganin ga mutane nan, amma ka kewaya ta bayan nan ka buya, to ba iya buyan ba, ka yi nisan da ba za su jiyo ka ba. Kar ka zo kana ka tsuguna kuma mutane suna jin ka, kunne ka je ka gama duk sun gama jin me kake yi, sannan ka zo kuma ka zo kana taɓa tare, a wanda ka ɓata rai kuma bayan ka zo ka fallaci kanka mutane suna jin ka, ka dan yi nisa yadda in ka je ka gama barbaranka ba za ba a san ma me ya faru ba, sai ka dawo ne zo ka yi ta miska. To an gane, to kaga wannan ladabi ne mai kyau, saboda duk yadda mutum yake, duk yadda kake da abokinka, to ba za ka so ya ji gudawarka ba. Duk yadda kuke, ba za ka so ka tsuguna fitsari ya dinga jin fitar iskarka ba. Kayan kunya ne, kowa ana kunya sa wannan babu, matarka dai mafi kusa ce kenan, kana kunyarta ta ji wa'innan abubuwanta tare da kai, tana kunyarka ka ji nata. Wani lokacin mu dinga irin wannan ladabin, idan ya kasance muna tare akwai banɗaki a kusa, sai wani mu sai ya shiga, to mu bar wajen mu fita, mu kuma tunda yanzu shi ba hali ya mana nisa, mu ne za mu masa nisa kuma yanzu. Yau ba kowace mai biyan bukata shi ne mai yin nisa ba, masu jin su ma sai su yi nisa idan ya zama shi ba shi da wata mafita, sai haka. Ko kuma ya shiga banɗakin sai kuka ji gudawa yake, to abin da ya kamata ku yi a wannan lokacin hikimar shi ne ku tashi duk ku fice, sai ku fice ku je ku hidimo mun, ya fito bai gan ku ba, bai san kun ji ba wani abu ba na wannan abu, to kaga shikenan amma ya gama gumi ya gama abun kuma ya fito ya zame kuna zaune kaga sai shiga damuwa to anan abun da ake so shine mu kasance wato mun kiyaye wannan babi na kunya ya kasance wato mun kiyaye wannan alfarma shi meyi ya fara lissafin yadda za a yi ya zama ya boye wani idan ya shiga bayan ɗakin ma sai kaga ba zai rufe kofar yadda ya kamata ba in mai kofi mai kyau ran ne ma da haka yana biyan bukata kuma yana abubuwan wari yana fitowa yadda mutane suke kaga wannan da ya kamata mu kasance masu kiyayewa fa sosai shari'a tana son ka da alfarmarka yadda za ka yi sa riga ka sa hula ka fito fes ɗin nan to don Allah ka zama haka eh ka zama haka kar ka zo ana cewa rubu da shi zan yi kare kaza mai zo a kowa ya ganka yadda kowa yana yi amma in bai gana ka ba ko bai ji naka ba tunanin ma ba zai zo masa ba to shine an ce lokaci yayi dan haka ba zai yi mu shiga mas'ala ta gaba ba ta fuskantar alqibla ko ba ta baya sai Allah ya kai mu sati abinda muka yi daidai ubangiji Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mana وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تبارك الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع wannan yana cewa mutum ne da janaba a jikinsa ya bushe ya halatta sallah da shi saboda babu ruwa a kusa kuma lokacin sallar ya kure to zan yi gyara kadan kafin na amsa da janaba a jikinsa ai janaba wani abu ne na hukunci ba a ganinta dan haka wala Allah nan ana so a ce koda manni a jikinsa to ba za a ce da janaba a jikinsa ba janaba ba a ganinta ya bushe kaga shi ke karin cewa mani ake nufi to tunda lokaci ya kure lokacin sallah zai iya fita kenan to yana iya sallah haka da najasar a jikinsa idan shi mani din najasa ne a wurin wanda suke ganin najasa ne da haka wurin wanda suke ganin ma ba najasa bane ba wani abu sai a kankare shi sai a kankare tunda ya bushe a kankare shi a murtsike shi a cire garinsa shikenan sai a yi sallah wannan yace malam ya halatta mutum ya yi sallah da pant a jikinsa wasu malaman sun ce babu kyau kamar yaya ba kaya bane pant ma ai kaya ne duk suturar mutum ta jikinsa yana iya sallah da ita har sai idan ya ga najasa a jikinta har shi kansa pant in akwai najasa a jiki ya ganta shikenan sai ya kawar da ita amma in babu bai ga najasa ba babu ai kaya ne su ma musamman mata ne ake wahala su da wannan cewa sun zo sallah su cire pant su sai ba dalili in ba wani abu a gani ba in ta ga wani abu shikenan akwai wani abu amma in babu shikenan ita sallarta ba a gina abu akan shakka da rashin sani duka ba a gina sai an gani an tabbatar akwai sannan ya ce ni ne na yi sallah to mace ce na yi sallah da zani mai hoton mutum a jiki sai daga baya na tuna to shi kenan ai tun da kin riga kin yi sai karki sake ki gaza zani mai hoton mutum na ki dana daura shi ne ki kyakketa shi ya gashi ba shi da amfani ballanta na har ki dinga daura har ki manta ki sallah da shi amma sallar ta yi babu komai insha Allah Allahu a'lam ha takarda yanzu yaushe na karanta ta yaushe ne tunanin abin da yake cikin ta a don Allah ku yi hakuri ba a ta mai yawa gaskiya ai hakuri takarda ina so lokacin da ake kiran sallah nake karanta takarda na fahimci me a cikin ta na san me zance amma haka a da tsayin yanzu in karanta ta ban san me a ciki ba ayi hakuri wannan ba za ta karanta yanzu ba in Allah ya kai mu wani satin idan ba manta ba sai abin da ne magana akan ta insha Allah da me wa za mu yi sallah ko subhanakallahumma walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.